بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Alhamis daya ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 17 ga watan Mayu shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kasar na 175 cikin jerin girka susuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi. Wannan littafi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, komai da ruwanka ne dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama da rayuwarsa da al'adunsa da yadda yake gudanar da al'amura da alaƙarsa da mutane. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi asali yana halin tafiya ne a ƙasar Makka, yayin da ya je aikin haji daga garin suna Dimashq al-Sham, yana nesa da iyalansa, nesa da kayan aikinsa. Allah Ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Muna ci gaba da bibiyan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, yayin da yake mana karatu akan zikirori da addu'o'i da lafuzza waɗanda ake faɗa a wurare mabambanta. Sai kuma yace faslun fi alfazin kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakrahu an tuqal. Wannan gaba tana tattaunawa ne akan wasu kalmomi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana kyamar ya ji ana faɗan su. Manzon Allah ya hana a faɗi ire-iren kalmomi waɗanda za a ambata a nan gaba. Faminha, daga cikin lafuzzan an ya kula, mutum ya ce khabusat nafsi au jashat nafsi wal yaqul laqisat. Daga cikin lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana fada shine mutum ya ce khabusat nafsi, ya ce khabusa wato ya munana raina ko zuciyata ta munana. Asalin lafazin khabusa bi ma'ana saqula, yayi nauyi ko afat asa ta lalace ta samu abin nan tarnaki. Au jashat, hakanan jashat yace zuciyata ta karkace daga kan tafarki. Wal yaqul, kar mutun ya faɗi waɗannan kalmomin, amma sai yace laqisat, ya canza lafazin daga wancan mai mafi muni zuwa wani mai munin amma yana da sauki idan an kwatanta shi da wancan. Domin ma'anar laqisa, idan aka ce rajulun laqisun, laqisun bisin kenan, yana nufin kamar ka ce rajulun sayyul khulq ko asirun ko mutashakis, kamar yadda al-Imam Ibn al-Asiri ya bayyana a cikin littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith, haka al-Imam Az-Zabidi a cikin littafin shi Taj al-Arus. Ma'anan shi kenan mai mummunan hali, sayyul khulqi ko kuma shakisun, wato wanda yake da wuyar sha'ani, controversial, ko kuma asirun, mai wuyar fahimta. To wannan lafazin yafi sauƙin matsala fiye da wancan na khabif, saboda al-khabif yana bayuwa izuwa ga abubuwa marasa kyau na can kololuwa a rashin kyau, kamar kafirci, kamar shirka, kamar sabo, kamar manya-manyan zinubai da makamantansu, su ne al-khaba'if. Ina fata mun gane. Asalin hadithin da ya zo da wannan hani, al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi da Abu Dawud ta riwaya sayyidatuna Aisha radiyallahu anha. Wa minha, har ila yau daga cikin lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake kyama, yake hani daga a faɗe su, an yusammi shadaral inabi karman, a kirayi bishiyar inabi da suna karm, karmu. Naha an zalika, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan aiki. وقال يتي لا تقول الكرم ولكن قول الإنب والحبلة كركو تمشي الكرم كتمشي الإنب كفدا أصل سننشي الإنب والحبلة الحبلة جمعيننا الحبل كو الحبل أكن فدا بإسكان الباء أتي حبل كو الحبل أمت فتها والفتح أشهر كما يدى أينهم واتو ما لما اللغة سكفتها ma'anan shi dai shi bishiya din ta inabi wannan shi ma riwaya imam muslim ne daga sahabi abu huraira haka bukhari ba ya fitar da wata riwaya daban abin nan daga abu huraira na'am muslim kuma daga wa'il bin hujr radiyallahu anhu wa an abi huraira abin da ya faru shine wannan wani abu ne da suke tasmiya ta mujawara inabi a jahiliya da shi suke yin giya yana daga cikin mawat dan itace ko kace hatsi wanda ake yin giya da shi to kuma suna da wata aqida cewa mutumin da ya sha giya to yana da kyauta yana da alheri kuma su suna son kyauta da alheri gashi nan kamar yadda mawaki yake cewa wa idha sharibtu فإنني مستهلك مالي وعرضي واثر لم يكمل لم يكلني فإذا سحوت فما أقصر أندى وكما علمت شمائلي وتكرمي سنا يبان جيا أكن شوى تنا ساسو سي كوتا أنت رأيك شوى فإذا شرفت إذا نشاقيا فإنني مستهلك مالي لنتا برنتد دوكياتا وعرضي واثر أما متنتي نانا أتكي لم يكمل لم يكلني ba a koda su kashi wa idza sahautu idan ma na watsake na dawo daga cikin mayina fa ma uqassiru annada bana dai gazawa a wajen kyauta din wa kama alimti shama'ili wa takarrum a shahidi shine suna ganin giya na daga cikin idan mutun ya sha giya yana tambele daga cikin matakai na samun kyauta da zai tayi wanda baya tunanin me zai biyo baya to dan haka sai wannan alkaram din na asalin kyauta sai suka sa magiya sunan shi lil mujawara ko mun gane saboda tana a gunsu tana da alaka da kyauta akwai irin wannan tasmiya da atasmiyatu lil mujawara akan sa mutane suna ko wurare saboda sun yi kusa da wasu rahimakallah kamar da wancan malami Khalidun al-Hadza ake ce mishi al-Hadza tare da cewa baya sana'a shushaina yana zama ne tare da wasu masu irin wannan sana'a to shine irin wannan suke sa mata wannan sunan to sai zama a cikin sanya sunan akwai wato magudi a ciki sai manzo Allah ya hana a cikin riwaya yake cewa al-karam al-karmu qalbul mu'min zuciyar mu'mini shine karam saboda abin da ke cikin shi na imani da shari'a da musulunci kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana a cikin Fathul Bari to wannan yana daga cikin Ibn Hajar ya bayyana cewa wannan na daga cikin usul na saddul zari'a da hasmul madda katange kofar wata barna katange kofar wani abu da zai biyo baya domin kaga dai suna ne kawai amma abinda ake sanyawa ana so ai justifying ai tabrir a nuna dacewar abu to daga wannan dacewar sai wani ya ga to ai kenan ya ma dace ya sha giya saboda idan ya sha za ta sa shi ya dinga yin wani alherin da bai ma yi niyya ba ko mun gane to da haka sai aka ce kar a dinga ce mata alkarmu din kar ma a ce mata balantana har abin ya kai ga wani cewa idan ya sha giya tunda zai alheri to babu laifi yana iya sha a takaice dai an hana makruhi ne babu kyau wa kariha an yaqula ar-rajulu halaka an-nasu wa qala idza qala dhalika fa huwa ahlaquhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana kiyamatar mutun ya dinga cewa halakan nasu mutane gaba daya sun lalace gaba daya mutane sun halaka mutane gaba daya basu san abin da suke yi ba manzo Allah yace idan ka ji mutun yana fada haka fa huwa ahlaquhum ana karantawa bil raf'i fa huwa ahlaquhum sai zama khabari na huwa kenan sai zama ma'anar shi fa huwa ashadduhum halakan ya fi kowa halaka a cikinsu idan kuma karanta wannan shine mafi shahara riwaya ga karanta kuma da fa huwa ahalaka hum sai da mafi'ilu madin muta'addin
فهو أهلك أي هو الذي جعلهم هالكين شيء سنياسو أقولن شنزك هالككو إيه با هالككم بني شين يميدسو هالككو كوكما إما سن هالكا تشيد وانن كلمة ديك تشتشا أمانشي تو يفقوا هالكا yafukuwa halaka kama ta yi musu addu'a shari'a kai yaje yana yayata halakarsu yana nuna cewa ai sun riga sun shiga uku sun lalace al-imam muslim ya fitar da wannan a cikin as-sahih cikin kitabul birri was-sila malam ya shiga da cewa wa fi ma'ana hadha fasada an-nas haka idan mutun ya ce mutane sun lalace wa fasada az-zaman zamani ya lalace wani hauku da makamantan wannan duk wannan yana nuna munanan kalmomi ne wanda bai kamata mutum yana fadan su ba yana nuna al'umma ta lalace gaba daya al'umma bata san abin da take yi ba al'umma kaza aka ce idan ya fada hakan da manufar wato abin nan kore alkhairi ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manufar nuna cewa babu wani sauran alheri a cikin ta amma idan yana bayani ne akan wani wabai wanda yake na hakika a wani mahalli na bayanin hakikanin abu to babu lafiya akan wannan kuma in ya zama a daidai lokacin haka abun yake amma ya zama mutum ne ya fada da nufin ai kowa bai iya ba sai shi ai kowa bai da imani sai shi kowa ya lalace bai da gaskiya kowa baya bin Allah sai shi da wannan manufar mutum yake fana haka shine wannan hukuncin ke daukan haka kamar yadda al-imamu muslim ya bayyana a cikin sharhin minhaj nashi ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان من ذن الله صلى الله عليه وسلم ها إلى يو يهانا أدنك تيوى ما شاء الله أبند الله يسو وشاء فلان كما وانا ما يسو النبي يهانا أفضحك بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان سيدي أي أتفيد ثم ونتكنوني أكن أينهم الترتيب والتراخي كدا أي أتفيد واون wanda yake nuna mujarradul ataf wawun ita ce ummul babi a cikin huruful ataf idan ta zo tana nuni zuwa ga mujarradin atafi ba ta nuni zuwa ga wani ya rigayi wani a cikin masu musharaka din haka ce jaa zaidun wa amru bai nufin amru ko zaidu dayan su ya riga dayan zuwa ko daya ya ta'akhuri akan daya abin da yake nuni kawai shine cewa sun yi tarayya a wajen aikata wannan aikin sun aikata aiki iri guda to idan ka ce ma sha Allahu wa sha fulan sai bai zuwa ga Allah da wannan mutumin sun yi tarayya a gun aikata aiki kawai ko wannan muguwar magana ce a ma'anance ko da mai fadan haka ba ita yake nufi ba da haka sai aka kore aka ce ka faɗa amma ka ce sha Allahu thumma sha fulan to akwai tartibi akwai tarahi cewa sai da Allah ya ga dama a cikin ganin dama Allah ya kaddara kuma wane ya ga dama sai da haka sai wannan yazo a ƙasa da na Allah shine ma sha Allahu thumma sha fulan malan yace fa qala lahu rajulun bal yuqalu ma sha Allahu thumma sha fulan fa qala lahu rajulun ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah yaso kuma kai manzon Allah ka so fa qala sai manzon Allah yace aj'altani lillahi niddan yanzu nan kana so ne ka sanya ni na zama kishiyan Allah قل ما شاء الله وحده kace abinda Allah ya so shi kadan ka dayanta Allah da tauhidin shi gabaki daya al-imam ahmad ya fada wannan riwaya a cikin musnad da isnadi tabbatacce daga sahabi abdullahi dan abbas haka al-imam abu daud a cikin sunan dinsa da isnadi sahihi ta riwayan at-tufail ibn sakhbara haka ahmad ma ya fada wannan riwaya a wani waje can da magana ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai malan yace wa fi ma'ana hadha laula fulanun wa fulanun laula Allahu wa fulanun a cikin ma'ana irin wannan hanin idan mutum yace da ba dan Allah da wani bada kaza ya faru ba dan Allah da wani bada an yi mini kaza da an ci mutunci na koda yanzu ba ni da kaza to wannan shi ma an hana lama kana kaza ba dan Allah da wani bada kaza ya faru malan yace bal huwa aqbahu wa ankar wannan yafi muni yafi abin kyama wa kadhalika hakanan kuma ana billahi wa bi fulan ina dogara da Allah ne da wani wa a'udhu billahi wa bi fulan ina neman tsarin Allah da kuma tsarin wani wa ana fi hasbillahi wa hasbi fulan, ina cikin alfarma Allah da alfarma wani, wa ana muttakilun ala Allahi wa ala fulani, na dogara ga Allah kuma na dogara ga wani. Faqa'ilu hadha, mai fadan duk ire-iren waɗannan kalmomi, kad ja'ala fulanan niddan lillahi azza wa jalla, ya sanya wannan wanan ne ya zama kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowaye wannan wanan ba a gwama shi da Allah a cikin adafi irin wannan. Allah ka tsare mu. Wa minha an yuqala mutirna bi nau'i kaza wa kaza, daga cikin kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya hana a fada wadanda ya kyamatar da musulmi daga fadin su, akwai cewa mutirna bi nau'i kaza wa kaza, ammana ruwa saboda faduwar tauraro kaza ko kaza. Nau a wurin larabawa al'ada su shine suqutul najam, faduwar tauraro. Suna da aqiduna su na maguzawa a jahiliya cewa idan suka je gun allolin su waɗannan gumaka Salata da Uzza da Manata da Wacici, idan suka je suka roke su suna son ruwa, to wannan allanniyar sai ta fadar da wani tauraro, sanadiyar faduwan shi ne ruwan sama ke zuba. To sukan lissafa su ce yau tauraro kaza Zahara ko kaza ko kaza ita ce ta fado, sai ruwa ya fado. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana fadan wannan kalma, muguwar kalma ce saboda danganta aikin Allah na zubar da ruwan sama izuwa ga wata halitta wanda ita ce tauraro din. Kamar yadda Imam Shafi'i ya ƙara bayani a cikin littafin shi Al-Umm, yace larabawa a jahiliya suna aikata wannan aikin, kuma kafirci ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da shi, kafirci na lafazi. Dan haka yace a bar fada. Asalin hadisin Al-Imam Al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim ta riwayan sahabi Zaid bin Khalid Al-Juhani radiyallahu anhu. Wa minha an yahlifa bi ghairillah, daga cikin abin da aka hana shine mutum ya rantsi da wani Allah, ya rantsi da abin da ba Allah ba, ki ya rantsi da baban shi, ko ya rantsi da sarkin garin su, ko ya rantsi da darajar mahaifiyarsa, ko ya rantsi da kaza da kaza, ga sunan rantsi iri daban-daban, waɗannan an hana. Kamar yadda manzo Allah yake cewa man kana halifan falyahlib billah. Sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak, wanda ya rantsuwa da wani abu ba Allah ba to yayi shirka. Rantsuwa iri uku ce kamar yadda Ibn Taymiyyah yake bayyanawa a cikin littafin Majmu'ul Fatawa mujalladina 27, yake cewa akwai ma laysa min aymanil islam, rantsuwar da ba ta musulmai ba irin ta jahiliya, a ce wallati wal uzza wa kaza wa kaza, yadda suke a jahiliya rantsewa da waɗannan allolin nasu, rantsewa da wasu gine-gine ko da wasu mutane ko da lokuta da makamantansu, waɗannan haramun ne kai tsaye, maguzanci ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wata riwaya, wanda duk ya rantse da lata to ya sake kalmar shahada. Haka Imam Abu Dawud ya fitar da isnadi sahihi, shine mai sharhi yake cewa saboda kada mutum ya tabbata a cikin wancan ƙarshen abin da ya faɗa din nan maguzanci ne, shirka ce, da zai mutu haka ta yi ba musulunci ya mutu bakir, kisa sai aka ce to ya jaddada kalmar shahadarsa, wanda duk ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba. Na ɗaya ke. Na biyu sai kuma rantsuwa da aka sani a musulunci, rantsewa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunayensa da siffofinsa. Mutum ya ce na rantse da Allah, na rantse da Ar-Rahman, na rantse da Suratul Kahfi, na rantse da Yasin, waɗannan maganganun Allah ne, siffofinsa ne, za ka iya rantsewa da su. Wannan shi ne asalin rantsuwa, waccan ta farkon. Idan mutum ya rantse da abin da ba a rantsewa da shi, malaman fiqh suka ce rantsuwa bata makulli ba, bata kulli ba, bata zama fa ma aqattumul walakin ma aqattumul aymana, bata zama ba. Ina fata mun gane wannan, ba a akkada ta ba a kulla rantsuwar ba. Dan haka idan mutum ya samu hanas ya kasa cika rantsuwar, babu kafara a kansa, sai dai tuba ta wancan laifin da yayi. Ta biyun can ko ita ce idan dai kayi ta da gaske, ka bi ka'idan wahfadu aymanakum, kar ka dinga yawan rantsuwar tukunna koda ta gaskiya ce, kamar yadda zamu zo mu ji a nan gaba. Ba a san ka dinga yawaita rantsuwa koda akan gaskiya ne, musamman akan kasuwanci ko akan labari kawai haka, wanda ba a buƙatar sai ka kulle shi da wata rantsuwa ta musamman, idan kai waye taron tsuwa wannan shi ma bai daga cikin al'adun musulmai ina fata mun gane wannan to idan kai wannan rantsuwa take kullalliya da sunan Allah ita ce ake yi wa kafara idan kai hanaf idan ka warware ta baka aikata ta ba ita ce ake wa kafara sannan sai rantsuwa ta uku ita ce rantsuwa wadda ake yin ta ta hanyar kullata da wani abu na sharadi sai suke ci mishi al-hilfu bin nazar rantsuwa da alwashi mutum yace in yayi kaza to matar shi ta saku in yayi kaza to zai sadaka da dubu kaza in yayi kaza to ya yanta bawa kaza to wadannan akwai wanda suka halasta a cikin su akwai wanda basu halasta ba wanda suka halasta shine zaka iya da abin da ka mallaka idan ke ta ma asali makruhiya ce ka alakanta ta da bakance ko alwashi ko saki ko yantawa amma in kai idan ka mallaka to babu laifi amma misali yanzu wanda bai da bawa in ya alakanta rantsuwarsa da yanta bawa to yayi shirme wanda bai da mata in ya alakanta rantsuwar shi da saki yayi shirme daka baka alakanta ta da abin da baka da shi ina fata mun gane wannan kuma wannan idan ka warware rantsuwar to dole wannan abin ya lazimce ka to nau'i na rantsuwa na gaba wanda ake ce ma al-yaminul ghamus shi take rantsuwa akan ƙarya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana durmusa mai yin ta a cikin wuta Allah ka tsare mu ibnu mas'udin al-imam abdurrazzaq as-sanani ya fitar da riwaya a cikin musannaf dinsa da isnadi sahihi cewa ibnu mas'udin yana cewa li'an ahlifa kadhiba in yi rantsuwa akan ƙarya yace ahwanu alayya ko ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrillah ka duba ka ga munin rantsuwa akan ƙarya wanda tace al-yaminul ghamus amma sai yake cewa da yi rantsuwa akan ƙarya da yayi da ba Allah ba ma'ana da yi shirka a cikin rantsuwarsa da kuma yi ƙarya a cikin rantsuwarsa kaga ƙarya tana ƙasa da shirka ai a wajen muni ko shi sa sai yake cewa yafi mai sauki li an ahlifa kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrillah haka Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar a cikin ainihin wato musannaf dinsa sai mas'ala game da rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka yi sabani akan ta al-Imam Malik da Shafi'i da Abu Hanifa suka tafi akan cewa baya halasta a rantsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi ma halitta ne Allah kuma ya hana rantsuwa da duk wani abu wanda ba shi Allah din ba amma an samu wata riwaya daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal ihdar riwayataini anhu cewa shi yana rantsewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu daga cikin ɗaliban makarantarsa suka zaɓi wannan ra'ayi kamar al-Imam al-Qadi Abu Ya'la al-Farra da wasu malamai da suka biyo baya kamar Ibn al-Aqil a cikin An-Nawadir suka zaɓi cewa ya halasta yin rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin wancan wurin da muka ishara cikin mujalladina 27 na Majmu'ul Fatawa ya tattauna ya nuna raunin wannan ra'ayin cewa ba ra'ayi ne sadidi ba saboda ya saba abin da yake asali sananne a cikin shari'a na hani akan rantsuwa da abin da ba Allah ba haka a cikin littafin shi Ar-Raddu 'ala al-Akhna'i nan ma ya tattauna rantsuwa ya tattauna wannan magana wancan hadisin na wanda ya rantse da Lata da Urza to ya saki kalmar shahada kamar yadda na faɗa Abu Dawud ya fitar da shi kuma Al-Imam Al-Bukhari ma ya fitar da shi wallahu ta'ala a'lam dan haka jama'a abu na farko shine mu gane cewa rantsuwa ba a yin sakaci da ita ai ta yin ta haka nan kawai kuma da Allah yake cewa wahfabu aymanakum ku kiyaye rantsaran ku kar ku dinga sakin su idan kuma mutum zai rantse ya rantse akan gaskiya wanda ake bukata zuwa ga rantsuwa akan ta dan akkadata sannan ya rantse da Allah ko wani abu daga cikin siffofin Allah ko sunayensa masu girma da daukaka wannan shine ka'idar rantsuwa sannan ya san idan ya rantse ne akan kulla wani abu cewa zai kaza ko ba zai kaza ba to wajibi ne ya barrantar da wannan rantsuwa idan bai barrantar da ita ba to ana bin shi bashin rantsuwa gwargwadon abin da ya faru shine ko dai ciyar da miskinai 10 ko ba su sutura ko azumi 3 wa kafaratuhu it'amu 10 masakina au kiswatum au adl zalika siyama li yabuka wa bala amri dole ne sai mutun yayi wannan wajen warware rantsuwarsa da haka sai ka bi a hankali kafin ka dinga sauraron rantsuwa wallahi sai nayi kaza wallahi ba zan yi kaza ba ka bari sannan akwai lagul yamin ita ce rantsuwa wanda mutum yake ba tare da ya san yana yi ba ba tare da ya shirya ba wanda ta bi bakin mutane kawai in an ce mishi ina kwana sai ya ce lafiya lau wallahi ya azumi ya ce lafiya lau wallahi kwana yi gangan ka ya ce wallahi ne ma haka duk magana da zai yi sai ya rantsi to wannan ba alissafi da ita amma da mutum zai daina yin ta da yafi masa ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka al-imam ahmad ya fitar da wannan shi ma ila yau da al-imam tirmidhi a cikin sunan dinsa al-imam al-hakim abu abdullahi an-naysaburi ya inganta sa da shi da al-imam adh-dhahabi haka ash-shaykh al-albani a cikin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadithi manar as-sabil wa minha an yaqula fi halifihi huwa yahudi aw nasrani aw kafir in fa'ala kaza daga cikin abin da aka hana shine mutum idan ya zo rantsuwa yace in yayi kaza shi shege ne in yayi kaza shi ba yahude ne in yayi kaza shi ba nasari ne in ƙarya yake shi ba dan sunna bane idan zaka ji mutanen mu suna faɗa wannan kalmomin idan kaza ba kaza bane sai yace mahaifiyar shi zina ta haife shi subhanallahi zaka ji musamman matasan mu suna faɗa irin wannan mugayen kalmomin jama'a babu kyau mu ji tsoron Allah mu daina in yayi kaza shi shege ne in yayi kaza shi ba dan halas bane in yayi kaza shi bai haifa a cikin uwarsa har ya faɗi suna wani lokaci wance kaza taitai kaza in ƙarya ne Allah ya sa shi a wuta zaka ji mutum yana faɗa wa kanshi wannan muguwar magana idan zaku iya tunawa ƴan uwa masu albarka musamman wanda muka karatu da su a baya na iktida'u mun tattauna akan wannan matsala muguwar addu'a mutum ya ce idan kaza ba kaza bane Allah ya mai kaza 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 ya Allah ka jawo kaza ya faru da kaza babu kyau irin wannan addu'a yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a muguwar addu'a irin haka kuma yana daga cikin ta'addanci a ilimin mutum ya kanshi bakar magana cewa Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza ta yi akwai wasu mala'iku da suna nan suna amsawa shikenan sai Allah kuma ya jarabce shi da irin wannan abu babu kyau irin wannan maganganun ba maganganu ne na musulmai ba mutum ya ce in ƙarya ne Allah ya mishi kaza in ƙarya ne shi ba yahude ne shi kirista ne shi kafiri ne in ya aikata kaza wallahi kaza ne in yayi kaza to ya zama kaza wannan ba shi da kyau kwarai al-imamu abu dauda da al-imamu nasa'i da ibnu majah suka fitar da wannan riwaya daga sahabi buraida wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa fa qala inni bari'un min al-islam fa in kana kadiban fa huwa kama qala duk wanda ya rantsuwa yace in ƙarya yake kafiri ne shi to idan ya zama da gaske ne abin haka yake to ya zama kafirin kenan wayin kana sadiqan ce in kuma gaskiya ne da gaske ne abin da yace in ba haka bane shi kafiri ne sai zama abin ba haka din bane abin waki in abin bai sa ya kafirta ba kenan ko sai annabi yace falan yarji'a ila al-islam saliman ba zai dawo cikin musulunci salin alin yadda ya fita ba ba a bari a kwashe daidai ta koyaye ne cikin asara yake ma'ana idan mutum idan wani ya wuce a mota nan sai ka ce wallahi in ba wani bane kai dan wuta ne sai ya zama wanan ne kaga ka barranta ko manzo Allah ya ce ba zai dawo cikin musulunci lafiya lau ba idan ku ya zama ba shi din bane motar ce ba baka nake ya wuce to shikenan ka fita musulunci to me ne kai kaga wannan irin abin nan kan tahuma so ma asara jama'a shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace ma'azu kuffa alayka hadha ya zan yi na tsira ya zan yi na wuce lami lafiya ranar alkiyama yace ka rike wannan yace za a kama mu da abinda muke fade ne yace ka shiga uku yo akwai abinda zai kifa mutane a wutan irin maharshen su duba ka ga wannan magana fa me Allah mutan da suke fadanta wa hum la yash'uru bas ma san suna fada ba in ƙarya yake shege ne shi in ƙarya yake dan zina ne shi in ƙarya yake kafiri ne shi wani zai fade ta a rana guda ta fito zu wala yakhafu uqbaha sai zama ko dai abin da ya fara din haka ne ko ba haka bane to kaji in haka din ne to ba zai dawo musulunci lafiya ba in ko ba haka bane to ya fita daga musulunci to sai kai ta kiyasi akan haka Allah ya tsare mu wannan riwaya sahihiya ce da isnadi hasan al-imam abu dawud ya fitar da ita da al-imam an-nasa'i da ibnu majah Allah ubangiji shi kyauta wa minha daga cikin ta an yaqula li muslimin ya kafir daga cikin lafuzzan da aka hana fade mutun yace da musulmi kai arne
kai arni kai kafiri wannan kalma ce mummuna kwarai da gaske tana daga cikin fassarar fadin Allah da Allah yake cewa wala tanabadu bil alqab kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana yana daga cikin abinda wajen yake nufi kar ku dinga jifan junan ku da laqaba to laqabi mafi muni title mafi muni shine a ce mutun kafiri to kan mutun ya jefi dan uwansa da cewa kai kafiri al-imam an-nawawi a cikin sahih muslim sharhin sahih muslim a mujalladi na farko a cikin babin da yace babu bayani halin man qala li akhihi al-muslim ya kafir babin da ke bayani akan halin mutumin da yace wa dan uwansa musulmai kai kafiri ya tattauna akan ma'anar wannan kalma ya kawo kaman ma'ana guda biyar dan kaje ka duba zaka ga su cewa ko dai ya zama ka dan a cikin qarishar riwayar manzon Allah yana cewa ne duk wanda ya faɗa haka to in ta kai kan wancan bata hau ba za ta dawo kanka in ta kai kan wancan da kace mishi ya kafir in ya zama da gaske kafiri din ne to shikenan da dan sauki matsala idan ko ba kafiri bane kai zaka dawo kafiri al-imam al-bukhari ma yayi babuka da yayi bayani akan kalmomin da suke da alaka da irin wannan har yayi babi akan za a bada uzuri ga wanda ya faɗa da ta'wili wanda yace wani kafiri da ta'wili sai zama wancan ba kafirin bane to yana da uzuri sai kawo hadisin al-imam al-bukhari kawo hadisin qissa hatib ibnu abi balta'a wannan sahabi da ya munafinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikewa da mutanen makka wasiqa cewa ga munin zuwa da aka zo aka kama wannan mata ta saka a cikin kitsanta aka zo ne ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina ali suka kawo ta manzon Allah ya ce ya hatib me kai haka sai Umar ya ce ya manzon Allah wannan munafiki ne ga bari kawai in kashe shi to kaga cin mishi da munafiki munafiki dai take da kafiri ai munafinci na itikadi dai yake da kafirci ko Umar yayi tawili ne aikin da yayi aikin munafikai ne daga kawai ya zartar mai da kalmar munafinci to amma tawili ne sai manzo Allah ya ce a rabu da shi ya ji Badar kuma Allah ya gani ya ce ba komai shi dai Hatib din kuma haka wata rana yana cutar da wani bawa na shi bawan ya sake kawo karar shi irin haka a cikin Bukhari da kamar yadda kuma Zahabi ya bayyana a cikin Tarikhul Islam ya kawo karar shi cewa yana cutar da ni yace kai hakuri da shi ya je Badar ba a takura mu wanda suka je Badar suna da immunity ba a matsa musu sai sun yi kaza ko sai sun bakka ba ash-shahid shine Umar ya yi itlaqin lafazin munafiq ga wannan sahabi Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da wannan kalma bai ce a saboda ta'wili ce to wanda yayi da ta'wili da sauki malamai suka ce idan malami ne yana magana ne a ilmance sai garin bayyana hukuncin wani yayi ta'wili ya kafarta shi to da saukin matsala duk da shi ma ba wai ana cewa ya je ya ci gaba da kafarta mutane bane dan qadiyya kafarta mutane asali qadiyya ce da alƙali ne ke yin ta wanda yake wakiltar shugaban musulmai ko kuma shi shugaban da kansa domin akwai abin da ke biyo baya akwai abin da ke biyo baya na tabi'at na consequences da aka kafarta musulmi shine kaga na farko dai auren sa da matan shi musulmai ya mutu idan za a yanke mai hukunci za a kashe shi ne a matsayin kafiri ba za a rufe shi a makabartar musulmai ba za a mishi janaiza irin ta musulmai ba babu gado tsakanin shi da magadan shi waɗanda suke musulmai da sauran abubuwa to mu kuwa ana sakin kalmar kafirci ne kawai wani lokaci a siyasance ko a gaba tsakanin kungiya da kungiya ko tafiya kaza da tafiya kaza ko tafarki kaza da tafarki kaza idan aka saki kalmar kafircin kuma anan kawai za a bar ta ba ta da ba a lazimta wannan hukunce hukunce dan haka ya kamata musulmai su kiyaye bakin su game da cewa wani kafiri ne yafi sauki ka yi kuskuren shigar da mutun cikin musulmai fiye da kai kuskuren fitar da shi ya zama ba kafiri ba musulmi bane amma sai ka kuskure ka sa shi a cikin karabkan musulmai yafi sauki akan ya zama musulmi ne ka yi kuskuren fitar da shi daga musulunci Allah ya tsare mu asalin riwayan al-Imam al-Bukhari fitar da ita da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Umar da kuma wata riwaya daban daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari wanda Muslim da Bukhari din duka sun fitar da ita Bukhari da Muslim duka sun fitar da ita wallahu ta'ala a'lam wa minha daga ciki kuma an yaqula sayyidu li gulamihi na'am wa minha an yaqula lis-sultani malikul muluki wa ala qiyasihi qadil qudah
har ila yau daga cikin abin da aka hana shine ka ce wa sarki sarkin sarakuna sultan a ce mishi sarkin sarakuna domin Allah shine sarkin sarakuna haka wa ala kiyasi ayi kiyasin wannan kuma a ce mutun qadil quda alqalin alqalai domin Allah shine alqalin alqalai wanda zai musu shari'a alqalancin da suke rana alkiyama sai dai a cikin littafin mu'jamu manahil alfaz na malam bakar abu zaid rahmatullahi alai ya kawo maganganu daga wasu malamai kamar daga shi kan shi ibn qayyim a wasu burare kamar a cikin tufatul wadud cewa ana iya kaidi idan aka ce qadi qudati dimashq qadi qudati nigeria to wannan ya halasta alqalin alqalan jihar kaduna ko alqalin alqalan nigeria ko alqalin alqalan dimashq yace wannan ya halasta dan yanzu an yi kaidi duk da haka yafi kyau a ce shugaban alqalai yawa shugaban alqalai yafi hakan an ce hakimul hukam da irin waɗannan lafuzza duka babu kyau ana fadan su duka makruhai ne wa minha an yaqula sayyidu li gulamihi wa jariyatihi abdi wa amati wa yaqulu al-ghulamu li sayyidihi rabbi wa yaqulu as-sayyidu fataya wa fatati wa yaqulu al-ghulamu sayyidi wa sayyidati wancan hadisin da ya hana cewa malikul muluk Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da shi daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu yace wa minha daga ciki an yaqula sayyidu li gulami mai gida yace ma yaransa ko bawansa wa jariyati ko bai wasa yace ma bawa abdi ya faɗi lafazin abdi wa amati da baiwata yasa ya'un nafsi ta ibafa shine abin da aka hana wa yaqulu yace al-ghulamu shiyaran yace li sayyidihi yace ma ogansa ko mai gidansa rabbi ubangiji na wali yaqul sayyidu abinda ya kamata mai gidan yace fataya wa fatati yaro na da yarinya ta wali yaqulul ghulamu sayyidi wa sayyidati shugabana ko shugabata kar yace rabbi saboda Allah shine rabbul arbab na fata mun gane wannan to amma in babu idafa ana iya fadan lafazin rabbu din amma ba tare da an yi idafa an ce ubangijin wani ba ku mun gane haka abin nan din abdu hadha abdun mamlukun ko hadha rabbul lahu abidun kaga nan ba a saka lafazin abdi ba ko ba a ce nawa ba to babu lafi anan kamar yadda yazo a wasu lafuzza tabbatattu a cikin shari'a to amma in idafar ka ce bawana da lafazin abdi ko amati to kowa bawan Allah ne ana so mutun ya tsarkake bakinsa daga fadan irin wannan lafazi da yake banci Allah subhanahu wa ta'ala wannan riwaya al-Imam al-Bukhari yaftada ita da Muslim daga sahabi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa minha daga ciki akwai sabbur rih idha habbat bal yas'alu Allah khairaha wa khaira ma ursilat wa ya'udhu billahi min sharriha wa sharri ma ursilat bih zagin iska idan ta buga idan iska ta kada kar a tsine mata laraba suna tsine mai bugawar iska su dinga fadan kalmomi na zagi da ashariya da nuna bata kyauta musu ba musamman idan ta zo ta yi musu wata barna ko makamancin haka to musulunci ya hana wannan bal yas'alu Allah khairaha zai roki Allah alkhairin ta ne wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin abinda aka aiko ta da shi yace Allahumma inna nas'aluka khaira ma min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi haka yazo a cikin lafazin wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi yazo wannan a cikin lafazin hadisin al-Imam at-Tirmidhi da isnadi tabbatacce haka al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad haka akwai addu'a Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha Allah ka sanya ta zama iska mai dadi kar ka sanya ta zama iska mai azaba to abinda ake fada kenan daga cikin addu'o'in idan an ga iska amma kada a dinga tsinewa iska fa innaha ma'mura, Allah ne ya umarci ta yi wannan aikin. Al-Imam Tirmidhi ya fita da wannan riwaya, haka Al-Imam Tirmidhi ya fita da ita daga hadisin Ubay ibn Ka'ab da isnadi sahihi, Al-Imam Al-Bukhari a cikin Al-Adab Al-Mufrad da Abu Dawud a cikin Sunan dinsa da Al-Imam Ahmad a cikin Al-Musnad su kuma suka fitar daga hadisin sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu da isnadi sahihi. Wa minha, daga cikin abubuwan da aka hana fada har ila yau, akwai sabbul humma, zagin zazzabi. Dan mutum ya ji masasara ko ciwon kai ko zazzabi ya ce kai Allah ya tsine wa ciwon nan ya matsa mun, gaskiya ciwon kan nan yana mun tsiya, Allah ya isa, babu kyau. Wa qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha tudhhibu khataya bani adam, zazzabi yana tafiyar da laifuffukan ƴaƴan annabi Adam, mutane. Kama yuzhibul kiru khabathal hadid, kamar yadda zigazigi da ake wa ƙarfe yake tafiyar da dattin ƙarfin idan an saka ƙarfin a wuta. Al-Imam Muslim ya fitar da wannan a cikin sahih ɗinsa a cikin hadisin sahabi Jabiru dan Abdullah, a cikin hadisin Ummu Sa'ib, wanda shi ma Muslim ya fitar da shi. Manzon Allah ya ji wata mata ne mai suna Ummu Sa'ib din tana cewa al-humma la barakallahu fiha, kada Allah ya wa zazzabin nan albarka. Sai ya hana ta, yace kake sake fadan haka, kice kaza ne, kice ki daina fadin wannan muguwar kalmar, saboda zazzabin yana tafiyar da zunubi ne, wani hanya ne da Allah subhanahu wataala yake amfani da shi ya rage mutum nauyin zunubai. Kamar yadda Bahaushe ya dace kenan da yake cewa Allah ya sa ya zama kafara, duk sanda mutum yake wani ciwo, ko babu shakka ciwo kafara ne. Dan mutumin da ya rashin lafiya yakan zama wani a sanda zai rasu, idan ba na ajali ne, Allah ya riga ya gama karkade mai zunuban shi sakamakon wannan ciwon da yayi. Al-Imam Al-Bukhari yayi babuka akan haka, akan falalar cuta da ake yi ciwon ajali, haka kuma yayi babi akan kuma babin da ke bayani akan falalar mutuwar fujama kuma har ila yau, wanda kawai burin sai mutum ya fadi ya mutu. To wannan ita tana tabbata ne idan mumini ne mutum yake samun falala akan ta, amma idan ba mumini bane to muguwar mutuwa ce, fujama, Allah ya tsare mu. Wannan kenan. Sai ya ci gaba da cewa wa minha, daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, annahyu an sabbiddiq, annabi ya hana zagin zakara, addik namijin kaza, addik jam'i shine addiyaka da ta'un, ko annabi ya hana zagin shi musamman sanda yake yin chara. Sahha anhu annahu qala la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-salah, kar ku dinga zagin zakara, yana tada mutane ne don su yi sallah, yakan yi chara a lokacin da alfijir yake ketowa ne. Al-Imam Malan shi wannan Ibn al-Qayyim a cikin littafin Manarul Munif yayi magana akan cewa akwai hadisai da dama da suka zo akan bayani akan zakara, amma duk ba su inganta ba, sai ya ambaci cewa wanda ya inganta kawai shine idza sami'tu diyaka fas'alullaha min fadli, idan kuka ji zakaru suna chara ku dinga roƙon Allah, lokacin yin addu'a ne an ji chara zakaru, saboda suna ganin mala'iku ne. Idan kuma kuka ji kukan jaki to ku nemi tsari daga azaba Allah, saboda su kuma jakuna suna ganin shedanan aljanu ne suke wannan kukan. To wannan hadisin ya tabbata, amma a wurin sai bai tuna wannan da ya kawo anan, sai ya ce wancan ne kadai ya inganta, amma duka sauran ba su inganta ba. Gaskiya ne akwai hadisai da dama da suka zo akan bayani akan zakara, wasansu ma maudu'ai ne, wanda akwai wanda manzo Allah aka ce wai ya ce kar ku zagi zakara aboki na ne, fa innahu sadiqi, kaga wannan yafi kama da hadisan ƴan kama, ba hadisan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Akwai ire-iren su suna nan, zaka same su a cikin tafin Mawdu'atul Kubra na Ibn al-Jawzi, wasu a cikin littafin shi Manarul Munif din, a cikin Arisul Qusas na Ibn Taymiyyah da makamantan su. Zakara jama'a na daga cikin halittu tsuntsayen gida wanda ba sa tashi, wanda yake da abubuwa na al'ajabi, in kana son ka ga mamaki da al'ajabi akan shi, sai kuma ka karanta littafin Al-Haywan na Jahiz Abu Usman Al-Jahiz, ya tattaunawa mai tsayi akan mufakhara, abin nan me za a ce da Hausa ne, mufakhara, wannan ya faɗa alherin wannan
tattaunawa ta nuna alfaharin juna, nuna fifiko tsakanin juna, tsakanin zakara da kare, da mai zakara da mai kare kowa na fadan alherin nashi, yana kuma nuna ɗayan bai isa ba, ɗayan ai ba wani abin alheri bane. Da kuma a cikin littafin ɗayan shine Kitabul Haywan al-Kubra na Kamaluddin Dumairi, wani ɗalibin al-Imamu al-Iraqi, ɗaya daga cikin manyan khirrijai na makarantar Iraqi wanda ya rasu shekara ta 808 in ba na manta ba, yana nan a nan sama mujalladi biyu. Shi nashi ma ya fi daɗi da tsari, saboda na jahiz akwai istitrad da yawa. Yana cikin wannan labarin zai tsaya baka labarin wani marowaci, labarin wani mai ban dariya, labarin wata al'umma a ƙasar Girka, ya kawo baitoci, ya kawo wane ne, akwai istitradat da yawa kamar yadda diltafan jahiz haka suke. Amma shi na Kamaluddin, yanda ka san kana karatu a cikin wani littafi a cikin modern veterinary abun nan pharmacology ko makamancin haka, yana magana akan kaza da irin halittarta da anatomin jikinta da wace irin tsuntsuwa ce ita, me yasa ba ta tashi, ya ake a gane ɗan kaza yana ƙanƙani zakara ne ko ta macen kaza, wani irin ƙwai ne mai kyau, wanne ne mara kyau, wanne ne mai gina jiki, wanne ne baya gina jiki, kaza, duk abin da kake tsammani a cikin modern scientific research da zaka same shi a cikin wajen shekara 800 baya da suka wuce ko 700 akwai shi a cikin musulunci jama'a. Matsalar shine mu da ake cewa musulmai ko ustazai ko ƴan makaranta, duk ba karanta wannan muke ba. Yanzu zaka samu zankaman dalibai da malaman musulunci, malamai musulmai a fannin veterinary medicine, watakila ba su taba tunanin akwai wannan a cikin musulunci ba, ko kuma ko da sun yi tunani ba su da yadda za su karanta, tunda ba su jin larabci, ko kuma ko wanda suke jin larabcin suna ganin sun gamsu da wanda suka karanta a hannun Turawa kawai. Da za a binciko waɗannan, bincike ne na ilimi tun Turawa suna can suna yawo tsirara, ba su ma san inda suke ba, suna cikin barbarism ɗinsu, suna kashe junansu, suna lalata aka yi wannan a musulunci. Yana nan ya yi bayani akan wannan da alfanu da abin da ake yi ma na magani da naman kaza ko kaza ko kaza, abubuwa iri daban-daban za ka sha mamaki idan ka karanta, ba don kar mu saki layi da abin da muke ba, da sai mu ɗauko mu karanta Allah mutane su ji, amma ba shi ne asali abin da muke ba, ishara ce kawai. In ka je za ka samu yana nan bayani, kuma shi nashi ya tsara shi akan alphabetical order ne kamar dictionary. Da ka je kan babin da ya magana akan kaza, babu dali kenan da judge, to za ka ga ƙasa ya magana akan ya zakara yake da sauransu. Malamai suna cewa akwai ɗabi'u guda biyar da ɗan adam, musamman larabawa a da suke kwaikwaya daga zakara, suke kwaikwayan ɗabi'un zakara. Na farko husnu saut, daɗin muryarsa, daɗin muryar da yake cara ɗin nan da ita, tana daga cikin abin da larabawa suke alfahari da shi, kuma ake kwatanci a ce wannan na daɗin murya kamar zakara. Haka daga ciki akwai kuma as-saha, kyauta, halin kyauta. Za ga zakara bai da ruwa, duk abin da ya samu yakan ba jama'a shi ne da suke kewaye da shi. Akan ce a Hausa ma ko akan ce zakara ba da tsaba ka ci tsakuwa, zai iya saryantar da abu mai falala, shi ya haƙura da mara kyan. Ko akwai kuma al-ghaira, kishi. Zakara yana da kishi mai ban mamaki, ba a taɓa matar shi, baya barin wani zakara ya taɓa matar shi. Sannan akwai as-sahar, tashi da daddare. Zakara bai yin bacci, ya yi ta bacci kawai haka, irin yadda muke na noman subata baya yi. Yana daga cikin siffar mazaje na ƙwarai, rashin yin bacci duka dare, a tashi da daddare a yi wani abu, karatu ne ko sallah ne ko mitin ne ko kuma tafiya, in ma kai matafiyi ne, a sanda kake baccin nan zaka ga direbobi kuma suna hanyar Lagos suna ta barin wuta, ko sojoji na bakin daga suna kaza, duk wani dai gwarzo to baya bacci cikin dare. Yan siyasa suna ta mitin, malamai da ɗalibai ana tattilawa, ana karatu, sufaye ana ta zikiri, alarmomi suna ta musafa, mu kuma sauran mutanen gari ma ta bacci. Da mu da masu gadinmu, ka aje mai gadi shi ma yana bacci, kai ma kana bacci, Allah ya tsare mu. Guda nawa kenan? Hudu kenan ko? Sai kuma na biyar suka ce yawan jima'i, saboda zakara baya wasa da tarawa da iyalan shi. To yana daga cikin siffofin mazaje da ake kwatanci da zakara akai. Ash-shahid shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zagin zakara, to ba ma zakara ba, dukkanin dabbobi manzo Allah ya hana zagin su.
ya hana la'anta ababan hawa da dabbobi kamar yadda Muslim ya ruwaito a cikin sahih din sa cewa wata rana ana tafiya da wata raquma wata mata ce akan raquma sai raquma tana mata tutsu sai ta la'ance ta sai manzo Allah ya ce la tusahibna naqatun mal'una to wannan tsinanniyar dabba kar ta shiga cikin mu a cire ta daga cikin tarabkan zaka sai aka cire ta ta daina shiga cikin abin nan so ake ka ringa sa musu albarka ko kaji ko agwagi ko tumaki ko zabi ko tantabaru duk abin da kake ciwo ko kuma kake amfani da shi abun hawa ko kayan aikin gida kamar a wajen mata risho ne ko gas ko wuka ko wani abu tai miki gaddama kake tsine mata kake tsine ma abun idan tsinuwar ta bita za ta miki gaddama fiye da haka ko mun gane idan tsinuwar ta bita ta bu wannan motar ko wannan mashin din to zai je ka da kai ne ya karya ma wuya kuma gaba daya kaga al'amari ya dawo gare ka kenan ta muguwar siffa wancan hadisin na idza samitu diyaka cewa in kun ji zakaru suna cara ku nemi falala Allah al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi wanda Ibnu Qayyim al-Jawziyya ya ambata a cikin Mararul Murif wallahu ta'ala a'la a takeice babu kyau zagin zakara idan an ji yana cara a cikin wancan littafin na Kitabul Haywan al-Kubra na Ad-Dumairi ya bayyana cewa zakara da yake yin cara Allah ne ya sanya a cikin dabi'arsa yana da wani inbuilt alam da yake gaya mishi daidai sanda ake yin cara da haka zaka ga a inda ake rayuwa kamar a karkara dan yanzu misali mu nan babu zakaru ya sharbanka daga cara zakara duk kaji yanzu na turawa ne ba su iya cara ba kuma kai da su kawai sai dai ku hada a kwanon tukunya ko makamanci haka to a inda akwai su din kaman karkara da inda akwai ragowar al'ada zaka ga inda zaka je kai timing zaka ga kusan kullun taron da suke din akwai lokaci na akwai abin nan period na time da suke wannan taron idan lokaci ya wuce ba za su yi ba idan suka yi din suna alamta wucewar wani lokaci ne na musamman na yankin dare sannan ba za su ƙara yi ba kuma sai wani yanki irin wannan ya wuce akwai buƙatar da mutanen mu da suke cikin bincike a bangaren dabbobi da halittu sawa'un a botany ne ko a veterinary ko a poultry ko a wai su suka sani dai su yi bincike don tabbatar da wannan in suna son su tabbatar amma dai malamin musulunci sun rubuta wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbuddik fa innahu yuqidu lis-salah yana tada mutane ne don su yi sallah wannan hadisi kamar da muka ambata al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad sai al-Imam Abu Dawud a cikin Kitabul Adab na cikin sunan dinsa daga Zaid ibn Khalid al-Juhani da isnadi wanda yake kikkiawa a Sheikhul Albani ma ya inganta shi a cikin as-sahiha wa minha ad-du'a bid-da'a wal-jahiliya daga cikin abin da aka hana har ila yau shine mutun ya dinga kururuwa da irin lafuzza na maguzawa shine addu'a kururuwa mutun ya dinga ambatan kalmomi irin na maguzawa irin na jahiliya wa ta'azzi bi azaihim da yin ta'aziya idan an yi mutuwa yin gaisuwar mutuwa irin ta maguzawa shine an san abin da maguzanci ne a cikin kowace al'ada kafin zuwan musulunci an san irin maguzancin su misali yanzu muka dauki su larabawa kafin zuwan musulunci abu ne sananne suna da da'awul jahiliya da azaul jahiliya idan aka yi mutuwa akwai abin da suke shine za a je a gayyato mata daga anguwanni da kabilu da dangi wasu ma idan ba ku da dangi ko kabilu da yawa ba ku da mata wanda suka yi kuka to za ku je ku dauko hulafa a cikin kabilun da kuke da zumunci da su za a aika musu a ce to an yi rasuwa ko kuma da zaran sun ji labari za su taho yadda ka san ana biki yanda wancan ta yi miki kima dole ki mata ta kawo miki dole ki kawo mata to haka za su taho su sa bakaken kaya su rage tsayin gashin su na daga cikin abin da suke za su rage tsayin gashin su ba za su bar shi ya toho ba ba za su yi kitso ba ba za su saka turare ba ba za su saka duk wani abu na kwalliya ba su zauna su yi ta kuka suna diban kasa suna zubawa a jikin fusakunsu da jikin suna burgima wannan abin za su yi shi tsawon kwanaki gwargwadon bukata ko gwargwadon darajar mutumin da ya rasu ko gwargwadon karfin lafiyarsu wato sai da haliyai kawai dan wata daga nan ma take wucewa ita ma za ta je garin kuka har ta kamu da wata cuta in ka duba tarihin wannan mata Tumadur bintu Shajir wanda ake cewa Al-Khansa wanda sahabiya ce radiyallahu anha lokacin da aka kashe mata dan uwanta Sakhar wannan mawaki babban mawaki daga cikin jaruman Banu Sulaim in ka karanta kissa zaka sha mamaki da ta dinga mishi kuka wajen shekara 20 sai tana kuka shekara 20 sai da ta lalace gaba daya har ta zama kamar an ninka mata shekaru matan nan bata samu salama ba sai da manzon Allah ya bayyana yayin hijira ta zo ta musulunta sannan hankalinta ya dawo jikinta amma kullun kawai ya la sara ci sahar ya la sa'ar banu sulaim ihu kuka waka kullun abu da take kenan aka rasa kanta kawai saboda an kashe mata dan uwa to haka an ka bi kissar abin nan Kulayb bani Amir Kulayb bani Rabi'a shi ma wanda sarki ne da wani dan uwansa ya kashe shi shi ma haka ƴaƴan shi suka yi ta kuka da dangin shi suka yi ta kuka shekara da shekaru an fi shekara 40 ana kukan mutuwarsa shekara 40 tun suna ƴan yara har suka girma suka bufu suna kukan mutuwa saboda darajar shi in fact akwai wata daga cikin su ma ta kiyin aure kwata kwata saboda kuka to wannan shine abin da manzo Allah ya zo ya hana shi sa har mata suka zo mishi mubaya'a to daga cikin bayan ya ambata musu abin da Allah ya ambata gaje akal mu'minatu yubayyinaka wannan ayoyi da aka ambata to sai ya kara musu cewa kuma to fa babu kukan mutuwa ne a addinina sai in kin yarda amma kamar yadda Abu Dawud ya roto karanta abin nan littafin ahkamul janaiz aka ce matan da suka yi cika wannan alƙawarin ba su kai su biyar ba kamar su hudu ne suka yi cika alƙawarin duk sun cika alƙawarin da Allah ya shirka billahi wala yasrikna wala yazinina wala kaza duk sun cika wannan alƙawarin amma da an yi mata mutuwa sai ta manta alƙawarin da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bingire ta kuka ta koma ba ma gujiya a wajen kuka mata ne ƴan kadan kamar uwar Anas ummu Sulaim da matar Mu'adh dan Jabal da wasu mata kadan su ne suka iya cika wannan alƙawarin to an hana wannan a irin tasu jahiliya haka a irin tamu a dinga iyo ana cewa bango ya tsage katanga ta kare an shiga uku an lalace shikenan wannan na farko tukunna yana sa ayo mamacin azaba kamar yadda hadisi suka tabbata yana sa ayo mamaci azaba ko mun falalashi da darajar shi da haka ba soyayya ce ake gwada masa ina fata mun gane wannan yana sa za a yi mishi azaba a cikin kabarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan bayanan sun tabbata kuma aikace in fact hatta saboda bala'in da ke cikin azabar kabari tunda manzo Allah yake cewa a cikin hadisin Muslim wanda duk da yake al Imam Adh-Dhahabi a cikin littafin Tarikhul Islam yayi wani ta'awili cewa ba azabar kabari bace game da mas'alan wannan sahabi shine Sa'd ibn Mu'adh Za'imul Ansar wannan wanda manzo Allah yake cewa a cikin hadisin Muslim sai da al-arshi ya girgiza saboda rasuwarsa eh karanta tarihin a cikin littafin Siru Alamin Nubala da littafin Tarikhul Islam a cikin juz'i na Al-Maghazi to lokacin da ya rasu manzon Allah da kanshi ya rungume shi ya sa shi a cikin kabari haka yazo a cikin riwaya da ya sanya shi daga manzon Allah ya maza ya fito sai aka ce ya aka yi ne sai ya ce bumma bummata sai da aka dan matse shi kanshi wannan sabon thumma furrija anhu sannan sai aka sake shi aka ce saboda da yake rayi ya kasance yana da matsala ta baya yin fitsari ya wanke shi da kyau yana cikin riwaya karanta littafin wanda ya kawo riwayoyin duka cikakkun su shine Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqat ya kawo riwayoyin daban-daban da zasu baka cikakkiyar sura ta labarin to kaga hadarin da ke cikin azabar kabari kenan wanda yake sahabin da al-arshi ma sai da ya girgiza saboda rasuwarsa saboda damuwar rasuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kuka da hawayensa duk sahabbai sun ce da falalarsa amma bai tsira daga azabar kabari ba saboda wancan abin da yake to ina kuma ga wanda za a dinga mai kuka wanda za a zo na aita mai kuka har idan an ga wata ba ta yi a hantare ta a ce ba ta kaunar shi a ce dama wance dama ba ta son babanmu ko mun gane to babu kyau kukan mutuwa irin wannan babu kyau amma hawaye to wannan ya halasta har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Bukhari wanda idan shi baya hawaye to wannan bai da rahama bai da tausayi yana da bushasshiyar zuciya bushewar zuciyarka take hana idan ka yi hawaye a lokacin da abubuwan da suke sa hawaye suka faru to sai kuma wata'azzi bi adha'i yin gaisuwa da irin gaisuwar mutuwar jahiliya a dinga faɗan kalmomin da suke nuna zuwa ga jahiliya ai kaza ne wane ya mutu to Allah kaza Allah yayi kaza kaza ko kuma Lata da Uzza su yi kaza, Lata da Uzza su ɗaukake shi. A jahiliya suna irin wannan hamatul aliha wasu atlahul latu kaza kaza kaza, musamman su a jahiliya ma, tunda ba su da itikadin cewa akwai wata rayuwa a bayan mutuwa ma, ba su da ita. Don haka duk abin da suke suna yi ne akan duniya. Yana gaskiya abin da yafi ba su mamaki shine cewa za a rayu bayan an mutu, ko kamar da Qur'ani ya ambata, amma ya tasa'alu anin naba'il azim, labari mai girman shine mene, wai za a yi tashin alkiyama, ai za mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id, sai wannan komawa ce mai nisa. To da haka sai su yi ta maganganu na munanta magana da maguzanci, sannan kuma ba sa haƙura da baƙin cikin, ba sa haƙura da ɗaukar fansa idan ya zama kishkisa ne. Za a yi fansa, haka aka yi ta jahiliya. An kashe mawane, ɗan uwa zai je ɗaukan fansa, shi ma wanda aka ɗauki fansa a kan ɗan'uwan shi ma yana bin wata fansa. Haka dai za a yi ta yi, ya zama abin nan open-ended. Shi sa har musulunci ya bayyana, ana bin irin wannan jinanan tsakanin Ausu da Khazraj, tsakanin Rabi'a da Bakar, tsakanin Banu Sulaim da Ghatfan, tsakanin Zubiyan da Abs, ƙabilu daban-daban. Wasu ma na daga cikin abin da ya hana su musulunta ma, cewa ya za a yi su musulunta, su da su wani su zama waje guda. Banu Murra, ya za a yi a ce mu Sulaim ma zama ɗaya da su. Wasu suka ƙi musulunta a sanadiyar haka. Ausu da Khazraj har bayan sun musulunta, an samu yanayin da Yahudawa suka nemi su zuga su, cewa ya kana ganin wane, wai yanzu shine abokinka, kuna sahu ɗaya bayan shi ya kashe wananka. Shi sa yana daga cikin alherin da musulunci ya kawo ma Larabawa, ya kawo duk duniya, da Allah yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum, kuna gaba wuta sai Allah ya cetar da ku da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya kara mishi falala da salati da daraja, babu shakka ya kawo alkhairi ga wannan duniya. Don haka sai yake cewa ka du'ai ilal qaba'il, kaman kururuwa da ƙabilu, mutum ya dinga kiran ƙabilarsa yana neman agaji da su. Wal asabiyya, da ƙabilancinsa. Wal asabiyyati laha, da ƙabilanci da ƙabilarsa. Wal ansab, walil ansab, da kuma dangantakarsa. Ya dinga ganin falalar yaransu, ko al'ummarsa, ko ƙabilarsa, ko danginsa a kan saura. Ya so ko ya ƙi a gwargwadon haka. Saboda mu Hausawa ne, to mu yi Hausawa kaza, ko mu Yarbawa ne saboda Yarbanci, ko mu Nufawa ne, ko mu kaza ne, wani ai ba ba Yarbe ba ne, wani ai ba ba Haushe ba ne, wani ai ba ba Nufe ba ne, wani ba ba Fullace ba ne, don haka bai cancanci kaza ba, wani ai ba kaza ne shi, don haka musuluncin shi ma ba mai gaskiya ba ne. Ire-iren waɗannan kalmomin da suke yawo tsakanin mu maguzanci ne, kuma yana daga cikin abin da kamar yadda ya lalata zaman Larabawa a wancan zaman na jahiliya. In ka lura da kyau, duk inda al'umma suka saka ƙabilanci a cikin rayuwarsu, sai ya yi fata-fata da su. Shi sa Najeriya ta zama yadda take ɗin nan yanzu. To Najeriya akwai mummunan ƙabilanci zanƙame a cikin tunanin 'yan Najeriya. Kalla da kyau ku gani. Yanzu kowa ya san zubar da jini kisa ba kyau a kan kowane addini ko al'ada ce, in ba illa bi haƙƙin Islam ko bi haƙƙiha. Amma yanzu yadda muke zaune ɗin nan, in muka ji ana kashe wasu al'umma, in ba yaranmu ba ne ko 'yan yankinmu ne, ba mu cika damuwa ba. Sai mu ce 'yan inyamurai ne su suka ja. Su ma 'yan inyamurai suka ji ana kashe Hausawa, su ma ba su cika damuwa ba. Kalla ku ga irin ƙungiyoyin nan da ake ce ma ƙungiyoyi irin na al'umma na yanki da sauransu, da suke ba da maganganu idan an yi kisa ko wani abu. Yanzu kan idan ba Kirista aka kashe ba, babu ruwanta, kamar ba rai aka kashe ba. Me yatti Allah? Idan ba Bafulashi aka kashe ba, babu ruwanta, kamar ba mutane aka kashe ba. Saudan Kaduna kafasu take kowaye, idan ba ɗan Saudan Kaduna aka kashe ba, ba abin da ya dame ta, ba za ta ba da takarda cewa Allah wadare da wannan kisan ba. Wane kaza, idan ba ɗan garinsu aka kashe ba, bai damu ba. To duk wannan tasiri na ƙabilanci, in an zo raba muƙamai, kowa tunanin shi kawai a ba ƙabilarsu, a ba danginsu, a ba ɗan garinsu, ko da wannan ɗan garin nasu ko danginsu ko ƙabilansu bai cancanta ba, ko da kuma in ya hau ba zai yi abin da za su ƙaru su kansu kafin ma wani ya ƙaru. Kawai dai ai mataimakin shugaban ƙasa ɗan garinmu ne, ai gwamna danginmu ne, ai ciyaman ɗin hukumar alhazai ai ɗan ƙasanmu ne, ɗan yankinmu ne. Ko da ba kujerun alhazai yake raba muku ba,
koda ba wani taimako yake muku ba, ku dai kai kuna ji da wani security haka ce naku ne. Duk wannan tasiri ne na kabilanci, ya zama babu wani abu mai suna merit. Har ya zama koda laifi kai a hukumar ƴan sanda ko receptive ko castelia ko waye, da zaka yara mishi irin yaran da yake ji to ka tsira. Da kuma zai kama wani wanda irin yaran da suke da sabani ne tun asali, to da ya shiga uku. Yes, da haka yake alkali da dan sanda da castelia da receptive da civil defense da kowaye, in aka kawo mishi wani mai laifi, in ya ga mai laifin irin jinsin sa ne, to sai ya mishi alfarma. Idan kuma ya ga ba irin jinsin sa bane, wato wani jinsi ne daban, to ba zai mishi wannan alfarma ba, zai mishi, zai tsananta mishi. Haka wannan abu yake ha a asibitoci, haka yake ha a makarantu, haka yake a wani yana makin ne kuma kowa yake, ya ga irin sunan garinsu sai ya ƙara musu maki. Duk wannan tasiri ne na jama'a na maguzanci da ma, sai mun zama muna da maudu'iyya, muna da objectivism. Wannan abun laqad asara alaina, ya mana wahala mu ƴan Najeriya. Shi yasa kuma ƙasarmu ba ta taɓa zama yadda ƙasashen duniya suka zama ba, sai dai kuma mu yi haƙuri da abin da muka samu. Tasirin ƙabilanci ne da al'ada, tun yana tsayawa akan neman aure, yana tsayawa akan limanci da zaman anguwa, har ya haura waɗannan. Da ka ji neman aure sai a ce kai ba Bahaushe bane, ba za a baka Bahaushiya ba, kai ba Bafulatani bane, ba za a baka Bafulatana ba, wannan ba barbariya ce, ba za a baiwa babur ba, wannan abin nan ce shuwa Arab ce, ba za a baiwa haɗe ba, da ire-iren waɗannan. Tun yana yin wannan, yana tsayawa iya waɗannan, kaga ya faɗaɗa ya shiga cikin kowane yanki na rayuwarmu. Ka kalla da kyau ka gani, kowane abu da muke yi akwai wannan element na kabilanci a cikinsa, ba ma yin shi kawai saboda cancanta. To wannan maguzanci ne, babu kyau a cikin haka sam. To ai zo kuma cikin addini ma, yanzu akwai wanda zai saurari wa'azin mutumin da kawai yake dan kabilar su ne ko yaransu, ma'ana shi yanzu in dai ba Bafulatani ne yake yin wa'azi ba, ba zai saurara ba, saboda shi Bafulatani ne ce kai da Allah waɗannan Hausawan rabu da su kawai. Wani kuma aka ce Bahaushe kuma aka ce yanzu ga wani Banife yana wa'azi, ko in yamuru ko bai rabe, sai ce shi ma ya musulunta har zai wa'azi, yana ganin bai cancanta ya wa'azi ba. Haka duk wannan maguzanci ne jama'a, Allah ya tsare mu. To sai ya ci gaba da cewa wa mislihu ta'assubu lil madhahib, haka kuma ta'assubanci ga mazhabobi, ta'assubanci biyewa mazhaba, ba Maliki ba Shafi'i ba Hanbali kaza kaza da kungiyoyi wa qara'iq da dariqu, kungiyoyin addini, Nasfat, Izala, Salafiyya, Sunna kaza, Ambom, Ahbabu, Ansaru, duk ga sunan kungiyoyi iri daban-daban, ya zama kawai su ne identity dinka. Wannan kungiyoyi ta kawai kake bi, wanda da yake cikinta kana yi da shi, wanda ya fita baka yi da shi, duk abin da tace shi zaka bi, duk abin da tace ka ai ba ruwanka ba za ka yi ba, wannan mazhaba ita kade kake bi, wannan ma maguzanci ne. Haka wal mashayikh da shehunnai, musamman shehunan dariqa da sauran wanda suka yi kama da na dariqa. Akwai shehunan da ba yan dariqa bane amma sun kafa wa kansu irin wannan girma da tasiri irin na yan dariqa, sai abin da suka ce, sai yadda suka yi, suna bautar da mutane, suna mai da mutane kaman wasu tumakai, sai abin da suka ce ayi kawai, sai zama kawai wala'in kaga wannan shehin ne. Wani ma shehin ma wala'in kaga hoton shi ne kawai, ma shehin ma baya raye, hoton shi kawai ake bi. Duk kaga wannan maguzanci ne da rashin addini mai kyau, amma kuma abun bakin ciki ya yaɗu har a cikin mutanen da ake cewa ahlus sunna. Yanzu akwai ahlus sunna waɗanda sunna su tana da alaka da wasu ƴan ahlus sunna ne kadai, duk wanda baya cikin wannan rankiyar ahlus sunna to ba sa bin shi, sai su ce mu ba namu bane. Suna da ma abin da ke bambance su tun daga yan agajin su da irin sunan su da irin ID card din su da irin yadda suke maganganun su da salon wa'azin su. To har ma kuma salafiyya ma ta zama irin haka ita ma, akwai salafiyyar Zaria, akwai ta Kano, akwai ta Borno, akwai ta kaza, akwai ta kaza, duk ga suna iri daban-daban, kowanne kuma da an faɗa to an san salafiyyar da ake nufi. Kuma waɗannan yan salafiyyar ba sa son waɗancan, suma waɗancan ba sa son waɗannan. To wannan alama ne akan ba dan Allah yake ba jama'a. Allah ya gafarta wa Malam Albani namu rahmatullahi alayhi, yakan ce idan ka zo kana gyaran kwata ka fara daga nan, sai ka ga wani ya dauko daga can, to ai ya zo taya ka ne, kamata yayi ka gode mishi. Amma mu yanzu a malanta abinda mutane suke jin tsoro kenan, abinda ba su so su ji kenan. Wani bai so ya ji yana karatu, wani ma na yi, wani bai so a ce ana jin sunan shi, ana jin sunan wani, ko ana jin sunan kungiyar wani, shi ma ana jin sunan kungiyar shi. ko ana yayin fatawawa ne shi ma ana yin fatawan shi, so yake zama a malanta da tasiri wahdahu ne la sharika lahu. To zaka duk inda yaji wani malami ya bulla, koda malamin nan a karkashin shi yake, koda dalibin sa ne, koda suna da wata alaka, to zai mishi gaba da hasada da keta da makirci, dan dai kawai kar ayi tarayya da shi akan wannan malanta. To abinda wannan ke nuni zuwa gare shi shine ba dan Allah yake ba, duniya yake ne ba. Domin indai dan Allah yake, abinda Allah zai bashi na falala da daukaka ranar alkiyama ba zai rage ba dan wani yazo yana yi. Tasirin da Allah zai bashi na girma ba zai ragu ba dan wani yazo yana yi. Ai ko a duniya ma haka ne, dan kana sana'a kaza sai wani zai fara yin irin ta, ba daga cikin abin da kake samu zai samu ba, duka a cikin taska Allah za ku samu. Allah ba zai fasa baka abin da yake baka saboda wani ba. To ya kamata ƴan uwanmu malamai, malamanmu, ƴan uwanmu dalibai da sauran waɗanda suke dangantuwa musamman zuwa kungiyoyin Ahlus Sunna, ya zama mu alal aqal mu daina wannan abu ba daidai bane. Eh kamata yayi idan aka ji bullar wani sabon mai karantarwa ko malami, to mai ta murna cewa mun samu ƙarin abokan aiki, kuma mu kai mai ziyara in ta samu ko in bata samu ba mu mai addu'a ta alkhairi, mu mishi fatan alkhairi. Abin da ya kamata malamai su dinga juna kenan, mu kuma dalibai a irin wannan ya kamata mu rayu. Ko da su malaman sun kasa irin wannan, to kar mu biye musu akan haka. Kar ka yadda wani malami ya hada ka gaba da wani malami kuma akan mene, kawai akan shi bai san wannan malam. Ya zai ka gane haka idan ka ga in yazo magana akan shi yana magana ne akan shahara da iyawa, ce ai wani da kake ganin shi yaushe ma ya fara wa'azi, kasa din shi guda nawa ne, ana sa shi a Sunna TV da ina da ina yaji, nan muka koyar da shi ba wani haka wani kake saurare, ai bai iya ba mutumin da bai iya lirabi ba. In ka ji akan wanne yake gina sukar, ba akan cewa yana da muguwar aqida ba, ko kuma bai yana da mugun tafarki ko tunani ba, to alama akan yana so ne kawai ya gina wa kanshi girma ya zartare waɗancan. Zaka iya tantance irin wannan kalmomin daga bakin masu fara irin su, wala ta'rifannahum fi lahanil qawl, zaka gane irin kalmomin. Ya zama kalma ce kawai ta kokarin yarfe irin na 'yan siyasa, ba magana ce ta ilimi cewa wane kaza dake karantarwa aqidar sa mummuna ce, dan haka bai halasta a saurare shi ba ko bai dace ba, a'a wane kaza din nan ba ma san shi ma a ji labarin shi. Shi ma kuma idan ya ji irin wannan, idan Allah bai taimake shi ba, Allah ya bar shi da irin ra'ayinsa ko shedaninsa ya taimake shi, sai mai masa da irin wannan kalmar, sai su zama sun yi tarayya a cikin barna. Allah ubangiji ka tsare. Malam ya ci gaba da cewa wa tafdilu ba'dha ala ba'd, da daukaka wata kungiya ko wata mazhaba ko wata dariqa ko wani shehi ala ba'd akan sashin su, bil hawa da sarrai wal asabiyya da ta'assubanci. Kawai me yasa kake son wani? Kawai ni dai kawai nafi son ni, kawai kungiyar mu tafi mu kawai kaza, ba wai dan tafi gaskiya ba. Me yasa kake bin shehi wani? Kawai a saboda shi na tashi na tara ana biya garin mu, kaga asabiyya kenan. Ya zama ana fifi ta tsakankanin mutane ba da abin da yake shine fifi ko ba, ba da takawa ba, ba da ilimi ba, ba da fadan gaskiya ba. Wai zinin nasa bihi, ya dinga aur wa kaunuhu muntasiban ilaihi, ya zama yana kaunar su ne ko fifi ta su kawai dan yana dangantuwa zuwa gare su. Fa yad'u ila zalika, haye kirayi mutane zuwa ga su, zo su shiga kungiyar sa, zo su shiga tafarkin sa, zo su shiga makarantar sa. Wayuwali alaihi, ya kaunaci mutane karkashin haka. In ya gane wane yana bin irin kungiyar sa ne, to zai kaunace shi a bisa irin wannan kungiyar. Da yace a to aini kai ban san namu bane ai, wato kamar yadda ƴan siyasa suke irin wannan kauna kenan. In ya gane dan jam'iyyar sa ne, wayuadi alaihi, yayi gaba a kansa, yayi gaba da wanda ba kungiyar su ɗaya ba, saboda ya ga ba irin bajin su ɗaya ba, ko ba irin faritin da suke ɗaya bane, ko irin tunanin su daya, to zai adawa da shi karkashin haka. Wai zinun nasa bihi, ya zama wannan shehin nasa ko wannan kungiyar tasa ko wannan dariqa tasa ita ce ma'aunin gaskiyar mutane. In mutane sun dace da ita suna kan gaskiya, idan mutane sun saba mata to ba sa kan gaskiya ko mun gaske su. Kullu hadha min da'awal jahiliya, malai ya ce duk wannan ma tafarkin jahiliya ne, duk wannan maguzanci ne jama'a wanda yake cikin al'umma a yanzu. Allah ubangiji ya tsare mu. ومنها تسمية العشاء بالعتمة tasmiyatan ghalibatan yuhjaru fiha lafdhul isha. Daga cikin abubuwan da aka hana na lafuzza har ila yau akwai tasmiyatul isha bil atama, kiran sallar isha da al atama, al atama sallar dare. Asalin lafazin al atama suna itlaqin shi ne akan lokacin da suke tatsan nono bayan raquma sun dawo daga kiyo, shine al atama. Sukan tatsu wannan nono su aje shi ya kwana, saboda idan ana lokacin yunwa ko fatara mutane sukan zo da daddare, idan an bar nonon ya kwana a jikin hantsar sai su tatse su sace musu shi. To da haka sai kuma duk da sun fi bukatun shi a tatso yanzu a sha, saboda ya zama akwai freshness, akwai sabunta, ya fi kyau, ya fi lafiya. To amma sukan tursa su zuwa ga su tatsa su aje, saboda idan ka bar shi kuma sai gari ya waye, ta yi gari ya waye kuma zo a samu hantsar kuma empty fariga. Wannan lokacin shi suke ce ma al'atama, za su je su lalaba cikin dare, su lalaba hantsar raƙuman da ke da nono su tatse shi su je su aje. To shi ma wannan tasmiya ce wacce take da mujawara. To sai ya zama mutanen ƙauye su ne da wannan kalmomin, tunda su ne makiyayan, sai suna cewa isha sallar dare, kamar yadda ake faɗa koda da Hausa ga mutanen da wataƙila ba su saba da kalmomi irin na addini ba, ko sallar safe, sallar rana, sallar dare, ire-iren wannan. To babu kyau irin wannan, musamman in za a dinga faɗe ya baza gari, kowa ya ta faɗa har a manta da asalin sunan, asalin al-isha ɗin, sunan da Allah ya kira ta da shi, a manta da shi a biye wannan sunan. Yana daga cikin abin da aka hana dama canza lafuzin shari'a da wasu lafuzza daban. Qur'ani ya kirayi riba da sunan ta riba, to a bata da sunan ta riba. Ya kirayi ciniki da sunan shi ciniki, a bashi da sunan ciniki. Ya kirayi kaza da sunan shi, a bashi da wannan sunan. To haka anan ma ya kirayi al-isha da sunan isha, to a bata da sunan isha din ta, ka a dinga ce mata al-atama. Hadisin asali yana cikin sahih Muslim, riwaya Abdullahi dan Umar. Amma wannan yace tasmiya wadda za ta galabaici sauran, a manta da wannan lafazin, ita ce aka hana. Amma dan kwaya ɗaya ko biyu, ko dan kwatanci yadda za a gane, to wannan babu laifi insha Allah. Wa minha an-nahyu an sibabil muslim, daga ciki akwai hani, abinda aka hana, an hana zagin musulmi. Lafazin sibab siga ce ta mubalaga ta as-sabbu mai ba'un ɗaya, sabba ya subbu. To aka ce sibabu shine ka zagi mutum ka faɗi abin da yake gaskiya da wanda yake ma ƙarya a kan shi. Amma shi as-sabbu, idan ba a yi fakkin wannan idgamin ba, to yana nufin zagi da abin da ya halasta a zagi mutum ɗin. To shi ma babu kyau a zagi mutum da abin da ya yi na laifi, ko kuma a san da ya cancanci zagi, duk da haka babu kyau. Babu kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, yake cewa sibabul muslimi fusuqun, zagin musulmi fasikanci ne, mummunan aiki ne. Wa qitaluhu kufrun, sannan ya kassa kuma kafirci ne. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud. Wa an yatanajasnani duna salis, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane biyu su gana banda daya, banda na uku. Idan mutane uku suna zaune a wuri guda, an hana biyu su yi kuskus, ko su yi wa juna rada, ko su ce mishi muna dan zuwa bari mu wata magana, sai in ya yarda. Har ma kuma an hana su yi magana da yaran da baya ji. Idan muna tsaye mu uku, mu muni da wani muna jin Hausa, wani kuma bako ne dan NYC bai jin Hausa, sai Turanci, sai kuma wani yare can daban wata kila, to ba daidai bane a staff room din mu na makaranta mu dan ga magana da yaran da baya ji, zai ji haraj, zai ji disconnection, zai ji an raba shi da al'umma, ba kyau. Sai mu lazimci yaran da yake, ina fata mun gane wannan, yaran da yake ji da shi za a yi magana, ba kyau. Wannan kuma mutane suna yin shi sosai, ba daidai bane. To haka kuma mu ce bari mu yi wata magana ta ganawa, ko rada, ko kuskus din da ba ma so ya ji, sai dai mu bari har sai in mutane sun taru an wuce uku, ko kuma in shi ya bar wajen, ko kuma mun gamu a wani wuri daga ni sai wani din mu da muke so mu yi ganawa. Duk wannan an yi ne haka saboda islahu zatil bayn, saboda gyara abin da ke tsakankanin mutane, domin zuciya za ta raya mishi abubuwa daban-daban, zai ji damuwa, zai ga ba a kyauta mishi ba, ko ya tsammanci ana shirya mishi wata makarkashiya ne, kuma shi ma ta yi wuya dawo da irin wannan mummunan abu, hakan kuma sai ya haifar da sabani tsakanin musulmi, sabani tsakanin ƴan uwa, sabani tsakanin wanda suke da tarayya, wanda duka abubuwan kyama ne, abubuwan gudu ne a musulunci. Wannan ya daga cikin babuka na saddu zari'a, toshe kabarbanna wadda za ta iya kawo wata fitina. Al-Imam al-Bukhari da Muslim ne suka fitar da hadisi akan haka asali daga sahabi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wa an abi wa an tukhbira al-mar'atu zawjaha bi mahasin imra'atin ukhra. A cikin riwayar da Bukhari ya fitar ila yau daga Abdullahi dan Mas'ud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tubashirul mar'atu al-mar'a, kada wata mace ta je ta runguma ƴan uwarta mace, fa tukhbiru zawjaha bi mahasinha, sai kuma ta je ta ga mijinta cewa ai wancan kaza tana da irin halitta kaza, ko tana da irin yanayi kaza, ko wani abu da san mijin yana son irin shi a jikin ƴa mace, sai ta gaya masa. Wannan ma saddu zari'a ne, saboda hakan kamar yadda Ibnu Hajarin ya bada labari ko ya kawo fa'ida a cikin Fathul Bari cewa hakan yana iya sanya wa mijin ya ji yana kaunar kusanci da waccan mata, ya fitina da ita, wanda ta yi kuma a sanadiyar haka suna iya samun matsala da ita wannan matar shi, ko dai ko kuma ya samu matsala ma da kowa. Idan ya fitina da waccan, zai iya neman ta da aure, wannan ta ji haushi, ta ji cewa zai auro wata, kuma ita ce ma ta gaya mishi, ita kuma kishiya ta bayan kawarta ce, ta yi idan ta tada kayar baya a irin wannan yanayin zai iya sakinta, ba ruwan namijin yana son wata, zai iya rabuwa da wannan dan waccan. Haka na iya faruwa, yana iya yi kuma ya fitinu da ita, ya neme ta ta mummunar hanya, ta hanyar batanci ko barna ko zina, ko ya ta mugun tunani a kanta, ko ya dinga suranta ta a cikin kwakwalwarsa da tunaninsa. Duk wannan kaga abu ne wanda waye ya ja ita waccan matar da ta zo ta gaya mishi siffar waccan, da haka sai aka hana ba ruwanta. Sai in ya aike ki ne da sunan ya ce to ki je ki gane mun wancan, to nan zaki zo ki bada labari a matsayin sako. Amma haka nan kawai dan iya surutu da iya karara, to ba kana bane. Wa minha an yaqula fi du'a'i Allahumma ighfir li in shi'ita warhamni in shi'ita. Daga cikin abin da aka hana har ila yau mutum ya zo addu'a ya ce ya Allah in ka ga dama ka gafarta mini, in ka ga dama ya Allah ka marhama. Yawa Allah galati, ba'a wa Allah haka, a'a zaka marerece ne ka nemi gafara a wurin Allah, ba zaka ba Allah irin wannan zance na galati ba, ba zaka yi wa Allah shi ba. Shi ma Bukhari ya fitar da shi da Muslim a cikin hadisin sahabi Abu Huraira. Wa minha al-iktharu min al-hilf, sai kuma yawan rantsuwa kamar yadda muka ji a baya. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu, manzo Allah yake cewa iyyakum wa kathratil hilf fil bay', na hana ku yawan rantsuwa a cikin kasuwanci. Sai ya ce fa innaha tunafiqu thumma yumhaqu, tana wannan rantsuwa za ta saka sai da kayanka, sannan sai kuma Allah ya shake riba, ba za ta yi maka albarka ba. In kana ta rantsewa din, kana ta rantsewa, sai mutane su gamsu su ta sai wallahi wannan shine mai kyau, wallahi mai arha ne, kaza kaza kaza, wallahi alhaji ba za ka same irin shi a kasuwannan ba, wallahi hajjia wannan kin ganshi dan ma tsohon stock ne, da ba za ki same shi haka. Sai hajjia da alhaji sai su gamsu sai su siya, sai ka samu riba, ka samu ciniki, ka tara kuɗi, amma sai dan babu albarka. Da haka sai ka daina rantsuwa, ka faɗi gaskiya ba tare da sai ka rantse ba. Sai in customer ne ya ce ka rantse, to wannan ya neme ka da rantsuwa kenan, sai ka rantse. Amma haka nan kawai babu kyau, Allah ya tsare mu. Sai ya ci gaba da cewa wa minha karahatu an yaqula qausu quzahin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ce qausu quzah. Qausu quzah shine abin da yake cewa qausul matar, ko qausul alwan, rainbow da ake cewa, wannan multicolor circular arc din nan, wani is a physical abin nan, bakan gizo. Allah ya ma albarka, na mun da sunan shi wallahi da Hausa, wannan abin da ke kolo ya kewaye rana, ko wanda ake cewa yana shanye ruwa, akwai maganganu da yawa akan shi na al'adu, da kowace al'ada ko kowace al'umma suna da abin da suke itikadi akan sa. Sannan kuma akwai bayanai scientifically a cikin physics game da meye shi, ya yake, me ke faruwa da sauransu. Wannan sai akwai kuma malaman physics ba ruwa na da shi. To wannan abun suna ce mishi qausu quzah, wato bakan gizo da Hausa din, ko bakan gizo shine rainbow, za ka ganshi da color iri daban-daban haka, multicolor. To amma dai wannan hadisin kan muje da nisa, to shi yana da matsala, wanda ya hana a kira shi da wannan sunan. yace li hadha alladhi yura fi sama, kaji abin da yace ga wannan abin da ake gani a sama, inji shi ma ibn qayyim din hadisi ne ba'if yazo da wannan, wanda asali al-imam abu nu'aym al-asbahani shi ya fitar da shi a cikin hilatul awliya ta riwaya sahabi abdullah dan abbas manzo Allah aka ce wai ya ce la taqulu qausu quzahin fa inna quzah shaytan, saboda wai quzahu sunan wani shaytani ne, wani iblisi ne, walakin qulu ku dinga cewa qausullahi azza wa jalla, bakan Allah, kaman gizan ina jin shine quzahu din hala a Hausa ko wai sai annabi ya ce fa huwa amanun lil ardi wa ahliha, wannan bakan gizan wata kariya ce ga duniya da mutanen duniya. To amma dai hadisi ne dha'ifi, saboda a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna Zakariya bin Hakim al-Habati al-Basri, wannan malaman hadisi suka ce dha'ifi ne. Ash-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 872 yayi takhrijin hadisin, ya bayyana raunin sa, wallahu ta'ala a'lam. Dan haka babu laifi ana iya ci gaba da cewa bakan gizo, sai dai abubuwan da ake kudin cewa na itiqadat kala daban-daban, to su ne wannan sai an tantance meye daidai, meye ba daidai ba, meye on scientific, menene champi ko makamancin haka. Na'am. Wai da gaskiya yana shanye ruwa? Ni ban sani ba. Gaskiya a ilmance bai tabbata ba. To kaji, ko a Hausa ma wata nan bakan gizon yakan fito kuma ai ruwa. Ya shanye yayi amai kenan, ko ya sha da yawa kenan. Wa minha an yus'ala ahadan bi wajhi Allah, a roki wani a ce dan fuskar Allah. Wannan ma hadisin da yazo akan haka akwai tattaunawa mai tsayi akan sa, zaka iya samun ta a cikin littafin takhrijin Riyadus Salihin da su Samir suka yi, cewa hadisin yana da matsala wanda yake nuni zuwa ga rashin halascin a roki Allah da fuskar Allah, a roki wani a ce dan fuskar Allah, kawai cewa wai abinda ake roka dan fuskar Allah kawai shine aljanna, zaka akwai tababa game da tabbacin wannan hadisin. Wa minha an yusammiya almadinata Yathriba, a wani nuska kuma bi Yathriba, a nuskokin da suke hannun mutane galibi ko a kira Madina da sunan Yathrib. Yathrib din ma'anan shi sunan wani mutum ne dacin daga cikin dangin waɗanda suka zo suka kafa asalin birnin Yathrib, wanda suke fulul ne, ragowan mutane ne da suka tsira daga cikin mutanen Yaman a ƙasar abin nan Saba, waɗanda bayan faruwan rugujewan Saddu Ma'arik da Allah ya bada labari a cikin Saba, da ƙarƙan lissabin fi maskanin aya jannatani an yamin wa shimal, zuwa ƙarshen wannan kissa. To lokacin da wannan ruwa ya tsinke ya ci garin, to akwai fulul, ragowar mutanen da suka tsira, sai wasu dangi su shida suka zo suka kafa garin Madina. To a cikin su babban su sunan shi Yathrib, ma'anan Yathrib zazzabi, yana zazzabi. Dama Larabawa a jahiliya suna da al'adar sanya wa ƴaƴansu suna masu ban tsoro, sai su sa wa bayi kuma suna masu daɗi, masu laushi. Da haka baka ji sunan mutum a jahiliya Sakhar, me Sakhar? Dutse, ana so ne ya zama wato ya zama hatsabibi iblisi mai taurin rai, har ma suka yi alfahari su ce babana ya sa mun suna kaza ne don na zama kaza. Zaka ji sunan mutum Asad, zaki, zaka ji irin wannan kuma Yathrib, haka sunan suke a jahiliya, sunaye wanda da an ji za a ji tsoro, Layth da ire-irensu sunayen bayi. Kuma sai ka ji sunan Tazahara, Subuh, sunan shi Hilal, wasu sunaye su kuma masu laushi. To haka Larabawa suke da wani al'ada a jahiliya na sanya ƴaƴansu wannan sunan. To Yathrib zazzabi din nan sai ya zama camfin ya bugarin Madina a zamanin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, kamar yadda Bukhari ya rawaito, mutanen da suke baki a garin Madina ba sa iya zama a garin, duk wanda ya zo sai ya dinga sassara kenan da ƙazzuwa da ƙuraje ka kasa zama lafiya a garin. Sai da Manzo Allah ya ta'addu'a, shine Allah ya nuna mishi a cikin mafarki wata ƴar tsohuwa da kayan datti da ɗaurin kaya na datti ta tashi da gudu ta fita garin Madina. Shine Manzo Allah ya ce wannan cutacce Allah ya ɗauke mana zuwa Juffa. Daga nan sai garin ya zama daɗi, sai ta zama Aqaba ko Aqaiba duk sunayenta ne. Manzo Allah ya canza mata suna zuwa Al-Madina, gari mai dadi garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka yana daga cikin alaman mutum munafiki ne ya ci gaba da kiran Madina da suna Yathrib ya ci gaba da kiranta da suna Yathrib dan munafikai ne a lokacin suke yin wannan dan su bata wa musulmai annabi da sahabbai kenan dan su muzanta musu kalma sai suka ci gaba da ce mata Yathrib dan su ba mutane haushi lokaci ya kure zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.